daga daidai inda jarabawa ta fara wannan dukiyar tasa, wanda shine ya fara daga aya ta 40 daidai aya ta 42 afwa al-marisa ta karanta mana ita.
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
الله من أولك تنسركيتي وأحيط بأمر بأن واتبع الله يا لما سبق الدعاء مغنر الدعاء أكن دوك يسر جربا وتبع أمتا وأحيط بسمري دبا إيسي أكن كيوي مغنر تاسا. To uhiba ay kutiya min jami'i jawanibiha wa ifaniha, sai aka zo gonar ta kowane bangare na katangar gonar, sawun ta damanta da hauni da gabanta da baya. To da aka kiwaye ta sai aka saukar mata da jarabawa. To ana da rikicin jarabawa saboda nassanta abin da ya faru a gonar ba shine mai muhimmanci ba, a'a sakamakon faruwar shine mai muhimmanci. Kuma da ba an gaya maka abin da aka roƙa masa, yusul alayya husbana min as-sama'i wa tusbihu sa'idan zalaqa, shine tawayi gari ta zama wato ke kasashiya, ƙasa ke kasashiya wacce yadda ƙasa in ka shiga ma za ka zame saboda santsinta babu komai na amfani a ciki. To uhiba bisamari, gaba ɗaya aka saukar da azaba ta kewaye gonar gaba ɗaya, ba ta taɓa wani ɓangare ta kyana wani ɓangare ba, kuma sai ya duɗiganta a halin shirin ciki. To ba su ba wa uhiba bisamari ne ba a su ba, sai ya waye gari yi ƙallibu kafai, sai gashi yana juya hannayensa, yana juya hannayensa irin yadda mutum yake in yana mamaki ko kuma yana da dama. Wannan kinaya ce an nadab, wanda kuma balarabe yana da irin wani, akan ce abba ananinihi idan mutum ya shiga na dama, ko abba najizaihi idan mutum ya shiga na dama. Wanda kuma bahaushe shiga irin wannan na dama sai mutum ya ciji lefansa ko ya ciji yatsansa, kamar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, abu alaikum al'anamila min al-ghayb, su kafirai yadda suke shine idan suna tare da ku sai su nuna muku kamar suna tare da ku, amma idan kun juya kuma sai su dinga cizon yatsa saboda takaicin kuna zaman lafiya ku samu matsala. Nan ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ce yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha, saboda kuɗin da ya kashe wa gonar na siyan iri, na feshi, na ma'aikatan gonar, yana jira a yi girbi ya samu abin da zai samu. Sai ga shi wahiya khawiyatun, sai ga shi gonar babu komai a cikinta, kuma ta faɗo a yaƙurin shiha a kan rukunta. Na ce khawiya tasmiya ne na abin nan, ta'anisi ne na khawi, abin da yake kuma khawin shi ne abin da babu komai. To asalin gini idan zai rushe, me yake fara rushewa a cikin gini? Shi ne bangwayen ginin, katangun ginin da suke fara rushewa. To idan suka rushe, sai kuma saman ya faɗo kan katangun. Wannan shi ne abin da yake faruwa idan gini zai rushe. To anan an kai matuƙa ne wajen nuna maka cewa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fata-fata da gonar tasa, ta waye gari yadda ka san wani gini ne wanda da yana da abin da yake ɗauke da shi, da aka kawar da abin da yake ɗauke da shi ɗin sai ginin ya faɗo kan abubuwan da suke ɗauke da shi. Shine maga, shine abin da ake nufi ana wa hiya khawiyatun ala urushiha, gaba ɗaya gonar ta waye gari ba komai. Wannan uslubun ne kinai, kinaya ce kuma wannan Allah ya amfani da shi a cikin alqur'ani a wurare daban-daban kamar yadda Allah ya yi a cikin suratul baqara aukal ladhi marra ala qarya
aukal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha
to kada haka wannan tarkibin tun daga sanda akai amfani da shi a cikin alqur'ani daga suratul baqara shike da ya zama karin magana arsalahu alqur'an masalan wanda sai ya zama abinda yake nufi shine abu ya zama babu komai a cikin sa ko kuma ya lalace saboda asali aka ce khawiya ai khaliya sai zama gonar ta zama khaliyatun min ash-shajari khaliyatun min az-zar'i khaliyatun min kulli shay'in yanfa duk wani abu da zai amfani gaba ɗaya babu shi yanzu a gonar shine khawiyatun to kaga sai su ce maka khawiyatun ta fado amma ba wai ana nufin fadowa ba tunda asalin khawiya shine khaliya kamar yadda muka faɗa ala urushiha din muta'alliqun ne bi mahzufun taqdiruhu ay takhirru ala urushiha tana faɗowa akan rufinta wal urush kuma jam'u arsh wal arsh kuma maqsud bihi as-saqf shine rufi ke sai zama bangwayen katangun sun faɗi suna faduwa kuma me ya rage sai rufin shi ma ya fado kasa to inde kaga an yi haka to abu ya gama lalacewa dan haka ta zama khawiya ba komai a cikin ta na amfani kuma saqitatun ala urusha ta fado akan katangunta wanda suka daukaka ta domin asali gine idan kai shi in ka dauko katangun in ka dauko katangar shine sai a ce ta'arushu kana masa katanga kenan yana yin sama kamar yadda Allah subhanahu wataala yake ya faɗa a cikin da yake bayani akan annabi Musa da Fir'auna Allah ya ce wa awrasanal ladina kanu
wa awrasnal qauman ladina kanu yastad'afuna masariqal ardi wa magharibal lati ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان في الأرض ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون قالوا ما سي مكا دركاكي مكا دندكي مكا هلكر مكا نكي أبدا فرعون يكسد جينا أي كتاوة شيد متانا وما كانوا يعرشون دا جينا جينا دا سكي نغا جينا أكتوا أنفو gidajen da suke daga katangun nasu wannan shi ma Allah ya ce wani khawiyatun bonus da gashi ta waye gari ba komai a cikin ta ala urushiha kuma ta fado akan katangun da suke dauke da ita da haka wannan usulubi ne kinai sayan zance ne da iya sarrafa harshe wajen nuna ta lalace da haka duk abin da ya lalace sai zaka iya ce masa khawin ala urushihi ko in mace ce khawiyatun ala urushiha wa yaqulu sai gashi yana cewa ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada ya kai tuna ina ma dai ban hada bautar ubangiji na da kowa to anan jiya mun ce wannan dan uwa nasa ya ce fa asa rabbi an yuti yadi khairan min jannatika wa yursila alaiha fasbar kaga ba asara bi an yuti yadi khairan min jannatika wannan ba matsala kai roki Allah Allah ya baka alkhairi kuma wannan ba a kirga shi a matsayin hasada idan ka roki Allah ya baka irin abun wani ko sama da wani sai dai idan abin da ka roka din mujarradin duniya ce da san duniya to wannan ko Qur'ani ya gwada mana in ka ji mutun yaya kamar zaka iya gyara masa Me Allah subhanahu wa ta'ala yace a cikin suratul Qasas, qala alladhina yuriduna
thawab. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qawm. Innahu ladhu hazzin 'azim.
Kaga mayin duniya wanda suke son kudi kawai sai su dinga cewa ina ma dai a ba mu irin abin da aka ba wa kawo. Lalle karun na kan ya rabauta yana cikin masu rabo ko illa ya kasance hakika shi mai rabo ne babba, ma'ana rabon babba, to shi karun ne wannan rabon. Amma shin masu ilimi da hankali sun kyale su, sai Allah ya ce mu
tawala. Wa qala alladhina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila salihan wa la yulqa illa as-sabirun.
Wannan magana ba kowa ne zai iya gane ta ba, sai wanda yake da juriya da jimri cewa thawabullahi khairul. Allah ya baka sakamakon ayyukan alkhairin da kai yafi alkhairi, ma'ana ita duniyar nan da kake gani kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ba wani abu bace ba, zillun lil zaid. Thawabullahi ladan da Allah zai baka na sallah, ladan da Allah zai baka na azumi, ladan da Allah zai baka na tawakkali, ladan da Allah zai baka na tauhidi, ladan da Allah zai baka na bin sunna, ladan da Allah zai baka na jimiri da hakuri da rayuwa, ladan da Allah zai baka na kamewa da kunya, ladan da zai Allah zai baka na girmama shari'a da mutuntata ta, yafi akan a tara maka duniyar da ba za ka iya yin wancan abubuwan ba. Liman amana wa amila salihan, ladan da Allah yake ba wanda suka yi imani suka aiki nagari khairun shi ya fa alkhair. Amma ba kowa ne yake gane wannan ba, fa sai masu juriyar bautar Allah. Kaga shekaru din duniya ita kadai ba daidai bane, amma dan ka roƙi duniyar da wani yake da ita, dan kai ma ka samu rufin asiri ka samu zuwa ka bauta wa Allah, wannan ba matsala ba ce. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abu Musa, yake cewa la hasada illa fi sinatayn, ba a yin fatan samun abin da ke wajen wani sai a abu biyu. Anan alhasad bi ma'ana alghibta, ba ka cewa ina ma in samu abin wani sai abubuwa guda biyu. Na ɗaya mutumin da Allah ya bashi Al-Qur'ani sai ya tashi, yana tashi da daddare ya karanta, yana karanta shi da rana, yana aiki da Al-Qur'ani, sai ka ce ina ma dai ni ma Allah ya bani irin karatun wani daɗin yi abin da yake, to wannan babu ne. Sai ko mutumin da Allah ya bashi dukiya, wa sallaqahu Allahu ala hulkatihi, Allah kuma ya bashi ikon kuɗin baya tashi ya bayar da su. Ramadan ya zo ya ɗebi kuɗin ya kai a ba marayu, ya yi la'akari da makwabtansa, ya yi la'akari da malamansa, ya yi la'akari da malaman iyalansa da ‘ya’yansa, ya yi la'akari da abokanan mahaifinsa, ya yi la'akari da zumai ‘yan uwa da abokanai, kuma ana nan can wasu daga nesa su ji cewa bai kyautatawa ne, kuma sai su taso su nufo shi, ba zai yi korafi ba sai ya ba su. Can waɗansu ma su zo sai ya ba su. Can sai a zo a taho ƙungiya a ce akwai wani abu da ya gagara an rasa yadda za a yi, kai ake tunani sai ya zama gaba ɗaya shi ba shi da kyashi dukiyar bayar da ita yake kawai, sai ka ce kai ina ma dai ni ma Allah ya bani irin dukiyar da wani ke ta koma wacce take, babu ne ba ne mai bai. Amma mafi alkhairin abin da za ka roƙa shi ne irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Ummu na Aisha, Allah ya kare ta a gare ta, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata mafificiyar addu'a shi ne ka ce Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udhu bika min sharri ma ista'azaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ba laifika roƙa dan wani yana ci asarar di an yi utiya da khairar min jannatika. To ɓangare na biyu shi ne ka roƙa wa wani kuma Allah ya halakar da dukiyarsa. To wannan asalinsa haramun ne, bai halatta ba, amma idan abin ya zanto shi wancan ɗin wanda yake da ita wannan dukiyar yana amfani da dukiyar wajen gallaza wa musulmai, ko yana amfani da dukiyar wajen kalabin tafarkin Allah, to babu laifi a roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ƙwace dukiyar, bal ma a iya roƙon Allah ya halakar da shi. kamar yadda annabi Nuhu alaihi salam ya roki Allah ma ya halakar da kafirai a duniya ba ma wai ya kwace duke su ba wa qala nuhu rabbi
wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin diyara
Musa ya roki Allah ya halakar da kafirai gaba ɗaya ce kar ka bar wani gida komai kankantar sa wasu ce da yaf din gida ake ni wasu ce da yaf din kamar gidan zanzaro irin wannan kwaran da yake yin gina a cikin daji shi kadai to wasu ka ce ko da shi ma saboda shi bai kai mutum ya shiga ya kwana a ciki ba a rajif al-awwal kamar da baban tafsiri suka karkata zuwa a ciki amma sai annabi Nuhu ya kawo dalili ya ce bai innaka intazar
innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا
Aga ya faɗi cewa za su ci gaba da ɓatar da mutane kuma a bincike ya nuna ba za su taɓa haihuwa ba sai dai su haifi kafiri wanda duk za su haifa a kafirci zai taso wannan kuma Allah ne ya sanar da annabi Nuhu cewa lan yu'mina min qaumika illa man qad amana to a nan kaga ya halatta ma a yi addu'a Allah ya halakar da wani kasurguni azzalimi kafiri ko rikakken dan bid'a batacce wanda aikinsa shine kafirtar da mutane ko kuma bid'antar da su da sauke su daga kan tafarki sai ya ce Allah ya hutar da mu daga sharrin wani in kuma dukiya ce da shi ko mulki a roke Allah ya kwace mulkin ko ya kwace dukiyar kuma yadda annabi Musa yayi wa Fir'auna da shi da ɗan tawaga sa addu'a ce rabbana innaka atayta
wa qala musa rabbana in إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا
يتي يا أبيتي أنه ساتي يا أبيتي كيني كباوة فرعون كايانا كواد أدو كوكما تارا مسؤوليتي
زينة وأموالا في الحياة الدنيا
ربنا
ليضلوا عن سبيلك
يا ربنا يا أبنجي ليضلوا عن سبيلك كارشا وانا اللام لام العاقبة كارشي ذا سلسل تقوى الفتد متعني لك تفركك سيتني
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
ربنا اطمس على أموالهم Allah ka kwace dukiyar tasu ka shafe dukiyar tasu kuma Allah ya shafe dukiyar tasu washjud ala qulubihim Allah ka daure musu zuciyar tasu tunda ba za su yi imani ba sai sun ga azaba to azabar ta gaggawa ta sauka a kansu to kaga anan shi wannan bawan Allah da yace wa yursil alaiha usbanan min as-sama'i ababi na addu'a saboda ya lura cewa dukiyar ta zama sanadiyar shirkan wannan dawan nasa ilai ko sai gashi da Allah ya saukar da jarabawar sai kuma ta amfanar da shi a addinin sa gashi yanzu ya zo yayi nadama ya ce ya laitani lam ushrik bi rabbi ahadan ina ma dai ban yi shirka ba ashe kenan waccan addu'ar ai ta yi masa rana ko ba haka ba ta yi mumini ne amma kuma yana da fatirci da fasikanci wannan kudin suka sa shi yayi dagawa to da Allah ya kwace duniya sai kuma ya dawo da shi daidai domin da yawa Allah ya kan hana mutum duniya dan ya bar shi akan tafarki hadisi ya tabbata a cikin al-musnad na Imam Ahmad bi sanadin sahihin kashams sanan hadisin daga Mahmud ibn Ladid daga Qatada ibn Nu'man Allah ya kare da a gaisu shi ma Mahmud din sahabi ne sanan Imam Ahmad din ya rawaice shi daga Mahmud ibn Ladid daga Abu Sa'id al-Khudri sanan hakim a cikin mustadrak bi sanadin sahih ya rawaita hadisin daga Mahmud ibn Labid daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah la yahmi 'abdahu al-mu'mina min ad-dunya kama yahmi ahadukum saqimahu min at-ta'am hakika ubangiji yakan katange bawan sa mu'mini ya hana masa duniya ya hana shi kudi ya hana shi gida ya hana shi amfanin gona matan da za su shagalar da shi wa huwa yuhibbuhu aw tarwa gashi Allah yana son sa amma sai fito zabe mai fadi gashi kuma yana da sha'awar burin sa ya kyautata wa al'umma yayi ta zuwa neman kuɗin gashi da burin in ya tara kuɗi zai aikin alheri amma sai Allah ya hana shi inna Allah la yahmi 'abdahu al-mu'mina min ad-dunya kama yahmi ahadukum saqimahu min al-ta'am a wata waya kama yahmi ahadukum saqimahu min ash-sharab kamar yadda idan kana da tashin mara lafiya a asibiti ba komai kake bashi ya ci ba ko idan cikin sa ya tsinke yana gudawa zaka bashi azaba bashi kayan marmari ne ko da yana so sai ka hana shi wata kila za a yi masa operation ne za a yi masa tiyata ko za a yi masa test ko za a yi masa kaza za ka yi ta bashi abinci yana ci wata kila ka ce sai dai a dan samu wani dan abu marar nauyi a dan bashi gashi ba wa huwa yuhibbu gashi kana sa kansa amma sai ka hana shi manzara sa ce ta kafuna alai saboda tsoron kar ka bashi abincin kuma ya cutar da shi haka shi ma Allah sai ya hana ka duniya dan hana kan ta amfana da kai haka ba kowane rashi ne yake zama sharri ba wallahi akwai rashin da alkhairi to anan sai gashi yana cewa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ina ba dai ban hada shirka ban hada ubangiji na da wani ba to a cikin labarin da aka ba mu yayi shirka ne ko bai shirka ba yayi shirka kuma ta fuskoki guda biyu abu na farko ga baki ɗaya bai jingina dukiyar nan zuwa ga wanda ya bashi ba shine Allah yana ganin ka ba kokarin sa ne ya bashi wannan kuma ba karamin zalunci bane a haƙƙin ubangiji shi ya baka ya kamata ka jingina bayarwar zuwa ga shi sannan kuma yayi aikin da mushrikai suke yi shine bai yadda da alkiyama ba kuma sa'an nan yana ganin zai iya wa Allah dole yana ta wala irujitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba to shi yasa yace ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada walam takul lahu fi'atun
walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا
Allah ce walam yakul lahu fi'atun kuma gashi bashi da wata tawaga ta mutane yansurunahu wanda za su taimake shi min dunillahi sahana Allah kama shi domin Allah ya tashi saukar masa da azabar da jarabawar gonar tasa ko da an sanar da shi ma ba yadda ya iya yana kallo gonar za ta halaka bashi da wanda za su zo su taimake shi وما كان منتصرا كما كودا يايين سا بزي تي نصارى انتصر شيني idan mutun yace nasara intasara yace nasara kenan intasara ala fulanin ya kada wani wantasara fulanin alayhi wani ya kada shi to wama kana muntasiran ba kuma yadda zai yi yace nasara misali mukaddara cewa ya daukar gonar dukkan wani mataki na kariya sau da kasan yawanci a al'adance idan matsala ta faru an gina zuciya akan nemo sababi da dalili na kusa wanda shine sanadiyar faruwar matsala kuma yawanci dan adam ya fi tunani zuwa ga kokarinsa da karfinsa ko zuwa gazawarsa yanzu misali da zarar mutum ya fada jarabawa ya ce ai bai yi karatu ba ne inda ya yi karatu da ya ci jarabawa in Allah ya so jarraba shi kuma sai ya yi karatun kuma ya fada sai rubuta abin da zai zaci cewa ba daidai bane a iya tunaninsa shi daidai ne kaga ya faɗi kenan in Allah ya so sai ya bashi iko ya dauki dukkan wani mataki na kariya yayi feshin kwari yayi rami ko anan ya ake cewa rami gina ko da za ta dinga gudanar da ruwan tana isarwa zuwa gonar kuma yayi dukkan abin da ake yi amma watakila sai a bashi katon basira ya shuka abin da ba zai fito ba ko kuma ya manta da wani waje wanda sanadiyar mantuwa kuma a samu abin da zai zo ya halakar da gonar kaga ma kana muntasirin kenan ya yi yaba fi kokarin sa amma bai samu cin nasara ba sai Allah ya ce
ulalika alwalayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaban wa khairun uquba
Allah ya ce gunalika anan wurin alwalayatu wato soyayya da jibin tallamari zaka gane lillahi alhaq ga Allah take Allah gaskiya
huwa khairu
Allah shine mafi alkhairi thawaban ana maganar masu bada sakamako da lada wa khairu kuma Allah shine mafi alkhairi uquban idan ana maganar waɗanda suke kyautata al'amari da ƙarshen waɗanda suka yi biyayya
warbarke
amma malaman tafsiri suna da matsaloli da suke kallo anan wannan hunalika din nan zarafi ba shi kuma zarafi baya zuwa shi kadai dole sai ya zama akwai wani abu da ya rako ko kuma akwai wani abu da ya zo a gaban sa to wajen kaddara wannan zarafin rakowa yayi ko kuma an rako shi ne malamai suna da maganganu guda biyu magana ta farko wasu malaman suka ce rakowa yayi dan haka yana da alaka da maganar bayan sa walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasiran hunalika sai zama waqafi ne tam ana walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi sanda Allah ya tashi halakar da gonar tasa ba shi da waɗansu tawagar da za su taimake shi koma bayan Allah wa ma kana muntasiran hunalika kuma in an koma can lahira ma ba zai ci nasara kaga hunalika ta fita kenan ko ko ce zama alwalayatu lillahi alhaq kuma wannan jumla ce mustaqilla jumla ce mai zaman kanta ko kuma ya zanto walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wama kana muntasiran wannan magana ta kare kenan shine abin yadda muka fassara take to hunalika a irin wannan yanayin ake fahimtar cewa alwalayatu lillahi alhaq a irin wannan yanayin ake kara tabbatar da cewa soyayya ta hakika ta lillahi tana ga Allah subhanahu wataala alhaq ubangijin gaskiya to akwai matsaloli da za mu duba a nan wanda suka shafi aqida da kuma matsalolin da suka shafi zamantakewa da kuma matsalolin da suka shafi ilimi na tafsiri abu na farko da na sani kiyaya ce a baya take kowane lokaci sai mutum ya shiga cikin yanayi sannan yake yin da na sani yanzu kaga shi wannan bawan Allah sai da bai faruwa ta faru mai afkuwa ta afku sannan yazo yana cewa ya laita ni na kushirin bi rabbi ahada kuma dama haka sunnar rayuwa take wanda duk bai ji bari ba ya dubo dan haka an ce ita duniya an kabata tafi bagaruwa jima idan mutum ya kinkashe ya kiya ba abin da aka gaya masa to ba zai tsira daga ganin abin da aka gaya masa zai faru kuma wannan haka al'amarin yake a addinin jama domin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gargadi mutanen maka abin da Allah madaukakin sarki yayi ta gaya musu kenan sai ke bashi labarin irin yadda ya halakar da kafiran baya muje a yadda Allah madaukakin sarki yake cewa falam ma ra'aw ba'sana qalu amanna
billahi wahdahu wa kafawna bima kunna bihi mushrikeen
Allah ce falam ma ra'aw ba'sana lokacin da suka ga azabar mu ta tinkaro su tabbas sai ta sauka qalu amanna billahi wahdahu sai suka ce a da imani ake so mu to yanzu zamu imani mun yadda babu wanda za a bauta sai Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikeena kuma mun kafirce wa duk waɗanda muke shirka da su koma bayan Allah tunda mun ga ba za su iya dina mana ko ba amma me wannan
falam yakun imanuhum lamma ra'aw ba'sana
su sai da azabar ta zo sannan suka yi imani sai Allah ya ce to imanin su ba zai amfana da su ba tunda sai da suka ga azabar ta mutu ta tinkaro su haka fir'auna yayi haka fir'auna yayi shi ba aka yi duniyar nan da shi yake amma ƙarshe sai da halaka ta zo masa tukunna me yace hatta idza adraka
hatta فإذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. Shi ba wani abin da ya faru a kansa ke shi sa Allah ya ce walam taqul lahu fi'atun yansurunahu min duna nan fi'atun mace ce ko shi sa aka ce walam taqul lahu amma hamza da kisa'i da khalaf al'ashir su kuma sun karanta walam yakul lahu fi'atun yansurunahu min duna lahi wa dhakkir takun shafin wa bil haqqi jarruhu inji imam shafi wannan walam taqul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira hunalika walayatu lillahi alhaq alwalayatu bi fathi alwaw wannan ita ce qira'ar wato ita ce qira'ar jumu hunalika alwalayatu lillahi alhaq nafi' da ibn kathir da ibn amir da abu amr da asim da abu jafar da yaqub da khalaf hunalika alwalayatu lillahi alhaq amma hamza da khalaf da kisa'i sune ahlu shafin kenan ko su kuma suna karanta bi kasaril wawi hunalika alwilayatu lillahi alhaq alwilayatu هنالك الولاية لله الحق وما معنى الولاية الولاية تيزم ملكي لإيكو تو هنالك الاهرة فإن أكت دي ينزع دوني أرمع ديكي الله ني كأيم إيكو أما تجن إيكو سرعية والسياسة أقوي سراكنا أقوي ما سبسا أقوي بوليسا أقوي متعني إيري دبندبا watakila wani zai iya zata in ta kure maka za ka iya cire mana ya fidda kai to ranar alkiyama fa gaba ɗaya wannan shubuhar ma ta zata wani zai iya fidda kai babu ita yawmahum barizun
yawmahum barizun
kada duk za a bayyana azaban Allah la yakhfa
la yakhfa ala Allah minhum shay
ba wani da zai kuya a cikin su gaban ganin ubangiji Allah yana ganin kowa kowa yana nan sai Allah ya ce ni
limanil mulku al-yawm
Allah dai shi la ya ce yau wane ne yake da iko a yau
illahi
director ko director general ko wani manager ko wani shugaba ko wani sarki wani wanda ya san akwai wani iko nasa kowa ne shiru za a yi kurum a lokacin Allah zai amsa wa kansa zai ce lillahi alwahid
lillahi alwahid alqahhar
iko yana ga Allah akwai wanda yake sunansa Allah bayan Allah la ilaha illallah alwahid wanda shine tilo alqahhar buwaye gagara misali wanda ya fakar kowa da shi yasa hunalika alwilayatu to a wannan ranar ملكين بإيقام لله جاء الله سبحانه وتعالى سنلفظ الحق أنكر انتاشي الحق سيد هنالك الولاية الحق لله واتو الولاية سويا الحق تجسيا لله جاء الله تندقى ونن ديسك ألم sai Allah ya iya gwada masa tausayin sa da soyayya sa sai ya gwada masa adalcin sa amma wancan kuwa karshe sai Allah ya gwada masa kauna da soyayya tunda ya bi Allah kuma ya maida al'amarin sa zuwa ga Allah da yawa mutum zai zo ya bi Allah sai ya rasa abin duniya wani kuma ya ki Allah sai Allah ya jarraba shi da abin duniya sai wancan da ya bi Allah yazo neman wani taimako da agaji a wajen wannan wanda yake Allah sai wanda yake Allah ya ki masa sai Allah ya nuna soyayyarsa ga wancan waliyin nasa sai ya bashi ya face a hannun wani asasa ilin bi hajatin imma na'tahu min as-su'ul yawman an yakuna lahu gadi ya kusata mai tambaya yazo ya tambaya a wajenka ka hana shi yau gobe kuma Allah ya bashi kai kuma Allah ya hana wannan yana faruwa din ya faru mun gani zai wahala ka rayu baka taba ganin misali irin wannan sai zama alwalayatu lillahi alhaq alhaq din sai zama sifa ce ta alwalayatu wannan ita ce qira'ar Abu Amr al-Basri da Ali al-Kisa'i kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa wakil haqqi yarfuhu ala raf'i habrun sa'idun ta'awwal habrun sahibu ha sa'idun sahibu sin shine Abu Amr al-Basri da kuma Ali al-Kisa'i to amma wato jubur kuma sai su karanta al-haqqi sai zama sifa ce ta lafdul jalala hunalikal walayatu lillahi al-haqqi ga Allah na gaskiya kuma shi wancan din yana bauta wani koma bayan Allah to wancan ba na gaskiya bane dan ba zai iya cetansa lokacin da Allah gaskiya zo ya kama shi ba dan haka soyayya ta hakika ga Allah gaskiya take haka zalika mulki na hakika ga Allah gaskiya yake hunalikal walayatu lillahi al-haqq huwa khairun thawaba Allah madaukakin sarki huwa khairun shine mafi alkhairi kafin nan alwalayatu da ma'anar jibintan al'amari wannan tabbas nafsi na alqur'ani da sunna sun tabbatar da kuma wasu ma ya tabbatar da haka domin Allah yana san nasa kuma yana gwada cewa nasa nasa ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Muhammad ذلك بأن الله مولى
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
قال إذا muka dauke alwalayatu da ma'anar soyayya idan kuma muka dauke ta da ma'anar mulki sai zama a duniya da lahira duka mulkin na Allah ne kuma mulkin ya shafi musulmai da waɗanda ba musulmai domin har kafirai Allah shine maulansu ta fuskar mallaka awa ta fuskar nuna soyayya ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ruddu ila Allahi
wa thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin
ya kuma ce wa ruddu ila Allahi maulahumul
haqq wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
abinda sarki sance suna kirkira na ƙarya sai su neme shi su rasa ranar alkiyama ba hujjar wannan kirkira to da haka kake nan lalle alwalayatu lillahi alhaqqu haka abin yake huwa khairun thawab ubangiji subhanahu wataala shine mafi alkhairun bada lada khairun din ismu tafdil asalinsa akhyar wa ghaliban aghnahu mu khairun wa shar an qawlihim akhyara minhu wa ashar kamar da ibnu malik yake ba lalle sai ka ce akhyar ba a cewa akhyar a matsayin abiyati sai a ce khairu haka ba a cewa ashar ba kasafai ake cewa asharu ba sai a ce sharu duk da cewa ana iya cewa asharu din wa inna ko wa anna la nadri a ko da cewa asharu duri da wannan hamzatul istifhar amma ana cewa asharrun wa asharru wanda ya zama sharri amma khairun ba a cewa akhyaru a abin da yake shine kiyasi da abin da aka samu duk da cewa khairu tana zuwa da ma'ana biddu shar ko misali yanzu in ka ce as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun kada ai ma'ana akhyaru min an-nawm ko ta ku bacci alheri to in nace kuma an-nawm khairun min Allah me nake da annawu shi bacci khairun min Allah alheri ne da yake zuwa daga Allah ko kaga nan alheri khairun diddu shar ta kuma as-salatu khairun min annaw bi ma'ana akhyaru min annaw wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa menene hunalika alwalayatu lillahi alhaq huwa khairun ay huwa akhyaru idan da a duniya ka san wani wanda in an yana bada lada, misali ya dauke ka aikin yini guda, idan kai masa aikin yini guda zai baka 1,000, ya ka tashi sai ka saba ma 2,000 ko 3,000 yake baka, watar ma ya baka 5,000. Ai kaga wannan ya iya bada, ya iya sallama ko ba haka bane, ya iya sallama. Wataƙila ya zauna a zuciyarka kana jin cewa anya za a samu wanda ya kai shi iya sallama kuwa, sai a ce maka wato Allah shine khairul thawabu, shi kowa iya sallama, domin shi kadai ne za ka yi aikin alkhairi ɗaya ya baka lada goma, daga goma ya mai da shi 70, daga 70 ya mai da shi 700, daga nan ya yi ta ninkawa ninkin bayanin ka ba huwa khairul thawabu, huwa khairul
thawabu.
Lafazin khair tunda ismu tafdhil ne, dama ismu tafdhil af'al ala wani af'al sighatu af'al, sunan da yake zuwa gabanta in ba an yakuna nakiratan aw yakuna ma'rifa, idan ma'rifa ne qat'an zai zama mudaf ilay, an gane ko, kaman afdalu ar-rajuli, afdalu ar-rajuli kaga afdalu ismu tafdhil, amma ar-rajuli mudaf ilay. Amma idan ma'rifa ne, in ya zama ma'rifa ne munawwanan, to zai zama tamyizi ne, kamar yana huwa khairun thawaban. Amma da aka ce khairu talibin, to zai zama mudafun ilayhi ne, in ba a yi masa in bai zo a waccan sigar ba, kamar yadda Ibn Malik ya faɗa wal fa'il al ma'nan siban bi af'ala mufaddalan ka anta a'la manzila, to huwa khairun, Allah shine yafi alheri, yafi iya thawaba bada lada, in ana magana sallama da a biya ka haƙƙin aikin da kai, a baka a tsara maka baya Allah. Shi yasa kamar yadda ke hadisi Abu Dharr daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Ubangiji subhanahu wataala, hadisi kudsi yake cewa innama hi a'malukum wa usiha lakum, duk abin da kai suna nan na aje maka su, ku sun ma wafi ku iyaha, in ka zo zan cika maka sakamakon ka in baka. To kuma wallahi da Allah zai kyale mu da iya ladan aikin mu, da ba za mu iya tsira ba, sai ya tara mana cikin falalarsa da rahamarsa. Kuma ta inda zaka san Allah khairul thawaban, ko yana fushi da kai in kai aikin alheri sai ya baka ladan aikin alheri. Manzo Rasulullahi ya ba mu labarin karuwa ta bani Isra'ila, gata dai tana tsaka da karuwancinta, ila ma ba a gidanta take ba, tana can tana zaman kanta, amma ta fito ta ga kare ta tausaya masa, ta bashi ruwa, aka bata aljanna ba ruwan Allah. Da haka Allah yana son ka gurgurdan abin da yake tare da kai na imani da biyayya, kuma yake ka gurgurdan abin da yake tare da kai na kishira ka, wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa. Wa khairu uquba, kuma Allah madaukakin sarki shi yafi alkhairin tanadar wa nasa inasa, kyakkyawar makoma zai baka makoma kyakkyawa, wacce in ka ganta kai kanka zaka ji cewa taimakon ka akai, aka kyautata maka, aka baka, amma ba wai idan kai aikin da ka tantance wannan wajen ba. In ba haka ba, jama'a da mu za mu sa ran rahama ne, idan ka ji sahabbai gumurzun da suka yi, da irin yadda suka yi ta gogayya da rayuwa, ruwa fa hammanzan Allah sallallahu alaihi wasallam, al'amuran rayuwa sun dinga cin masa, mahaifiyarsa ta rasu, na iya maraici, kai ka san maraici ba karamin aiki ba ne, maraya wanda za ta ganci ka tausaya masa, matansa guda biyu duk suka mutu, wanda duk matarsa ta mutu a ce suna cikin yanayi na soyayya, zalafa ya yi zaman daga matar ta mutu ta bar shi da 'ya'ya, ba wacce za ta rike masa 'ya'yan ya ganta ya tuna da matar, a haka ya zauna ga ba kuɗin da zai yi auren ba. Sannan yana yin ciwon kai, ya yi masassara da zazzaɓi, ba ya ce tunda kai annabi ne kawai tsaya kai annabta ba sai ka, yakan bincika ba abin da zai ce, tambaya a gidansa a ce ba komai, ba wani abu da za a iya sawa. To haka shi da sahabbansa suka yi gogayya da rayuwa, amma duk da haka sun riƙe Allah, riƙe wanda mun kasa riƙe Allah mu kwatanta irin abin da suka yi. To amma da yake Allah mai rahama ne, kuma sunnarsa ta gabata akan cewa ko yaya ka tafuka zai gwada maka, don haka in dai kai nasa ne kuma ka yarda ka zama nasa, to Allah zai tanadar maka makoma dan haka ya fi kowa iya tanadar makoma da kyakkyawan karshe ga nasa wata ran Allah yana sani in kai nasa ne sai ka sauka daga layi sai ya rufa maka asiri sai ya hana mu ganka mu an san mu mutane mahulmata ne mun iya gori yanzu in mun ganka za mu ta goranta maka mu ta goranta wa ayyanka to shi kuma Allah ya san kai nasa ne a wajen su bangarori ya sani cewa rauni ne da kai wajen baka iya barin wani nau'i na sako amma wajen yin abin da aka ce ai kana sallah kana bin iyayenka kana soke haƙƙin da yake karka amma akwai wani waje da kake da raunin da baka ganin zarau a wannan wajen sai ka tsina to sai Allah ya karkatar da idanun mutane daga wajen sai ya bar mutun ya sheke ayarsa amma sai ya gadar masa da takaici da nadamar sako watakila an so ma a dan hana shi wani alheri da yake so saboda wannan sako daga baya sai a azurta shi da tuba in ya tuba kuma makomar da aka yi masa alkawarin sai a bashi ta kaga huwa khairul thawabar kenan wa khairul uqba Allah shine ya fi iya bada sallama ya sallame ka bayan ka gama aikinka kuma shi ya fi iya tattali da samarwa nasa kyakkyawar makoma an fahimci abin da ayatul kursi ko huwa khairul thawaban wa khairul uqba na'am
wa adrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa kama in أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا
نعم bayan Allah madaukakin sarki ya gama kawo mana wancan misali na kafiri da kuma mu'mini akan ga abin da ya faru akan kafirin saboda bitircewa Ubangiji subhanahu wata'ala da yayi to sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya kara kawo mana wani misali na duniya wanda yake da alaka da wancan misali shi wancan kafiri ya bai da duniyar ita ce akan gaba to ita duniya kuma ba yar goyo bace bai kamata ka sa ta a gaba ba ka mai da ita ta zama ita ce rayuwarka to bar ka ji yadda rayuwar duniya take sai Allah ya ce wa adrib lahum mathalan kuma ka buga musu misali ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al hayatid dunya misalin rayuwar duniya ita rayuwar duniyar nan kama in anzalnahu minas samai wata lokacin ta ka duba ka auna a hankali kamar ruwa ne da kuka saukar da shi daga sama fakhtalata bihi nabatul ardi sai wato nabatul ardi wato sarrai da ke karkashin kasa wanda aka yi aka tona aka turbide su kenan ake sako aka binne su to sai ruwan ya sauka sai kutsa cikin kasar sai wannan tsirran sai suka haɗu da wannan kwayoyin da aka sa a kasa sai suka haɗu da ruwa yace faruwa suka haɗu da ruwa kasa aka saukar da ruwan sama ruwan sama yana da ƙarfinsa da Allah ya tani don masa kuma yana da yawansa kuma yana da iskar da take kaɗa shi daga wannan pressure da yake da ita ƙarfin da yake da shi akwai umarnin da Allah ya bashi da zai penetrating din ƙasa zai kuda ƙasa to shi kuma ƙasar gwargwadon irin zafin da Allah yake saukarwa na yanayi na rana akwai umarnin da ake bawa kwai sinadarin zafin ya shiga ƙasa ya busar da inci kaza na ƙasa wanda mafi yawanci zuwa inci uku idan kuma aka samu sauyin yanayi da dumamar yanayi to wani lokacin zafin ranar sai ya zama adadinsa yana kun ƙarfin inci uku zai iya shiga ya kai har inci uku ko kuma inci uku da wasu dubunguna to idan ya kai haka shi kuma ruwan saman Allah ya umarce shi ya ce in ka sauka ka sauka da karfi iri kaza dan ka isa zuwa wuri iri kaza to Allah ya so ya shayar da ku sai ya zama ruwan da zai sauka na farko ya cika daidai iya incin da kuke bukata wanda idan kuka tona kasar kuka saka kwayar wannan danshin shi zai hadu da wannan kwayar in an saukar da ruwa kuma sai su cakuru in sun cakuru kuma sai Allah ya ci gaba da yin aikin sa sai ya fitar da amfanin da kuke so in kuma Allah ya so cikin ikon sa sai ya zama zafin rana yayi wa ranar yawa sai ya zama tayi kasa da iya incin da kuke bukata ruwan in yazo sai ya zama bai kai zuwa inda kwayar ta fita ba ko kuma ya zama ranar da aka ce ta sau da aka sauka tashi saukar da ita sai aka saukar da zafin bai kai yanayin da zai iya penetrating ya kai inci uku ba sai ya tsaya inci biyu da wani abu shi kuma ruwa ya taho da karfin da sai ya huda har inci uku sai ya lalata amfanin da ba sai zama ko ka yi shuka ko ka samu wurin shuka duk abin da za ka yi ne sai Allah ya sa rana ta yi aikinta ruwa ya yi aikinsa sannan kuma Allah ya ci gaba da raguwar ayyukansa na fitar maka da sirrin to idan ruwan ya sauka ikhtalata bihi nabatul ardh nabatul ardh shine fa'il an jingina aikin ne zuwa gare shi saboda shi ta hanyar sa ne sababin yake faruwa ikhtalata bihi nabatul ardh sai ruwan sai sirran na kasa sai su cakudu da ruwa in sun cakudu da ruwa sai ya fitar da yabanya to idan ya fitar da yabanya yabanyar ta fito ta fito ta fito in ta kai wani lokaci fa asbaha hashiman yau da gobe rana tana dukan wannan amfanin sinadarin rayuwar tasa yana kodewa yana kodewa yana kodewa sai kaga wannan amfanin ya waye gari hashiman ay mahshuman alhashim shine karyawa wa minhu hashim an ce hashim shine wanda yake dalla bakiyansa to fa asbaha hashiman sai kaga ya zama karyayye a karkare ai an san irin hakin da ake siyowa dabbobi suna ci ko harawa ya kake ganta ai a karkare take ko to amma da kafin ta karye ya take koriya take shar akan inda Allah ya fito da ita to amma yau da gobe ba ta barin ta a haka sai kaga ta waye gari duk gaba ɗaya ta bushe ta karkare haka karmami ma suke zama da su farra masu kyan gani amma sai su waye gari duk sun karkare ta ruwa biya iska tana ɗaukar su tana watsi da su zaratu rihu idan iska ta zamar da abu kenan ta ɗauko shi ta zamar da shi daga inda yake wannan haka duniya take idan kuma kada ka ta tata to haka za ta kai ka ta ba in ta ɗauke ka ta yi sama da kai to sai ta dawo da kai ƙasa wama duniya illa nadaratu aikatin idha khadarra minha janibun jaffa janibun ita duniya yadda ka san nunar fulawa take fulawa za ta nuna ta yi kyau amma kuma can wani bangaren sai ka ga ya ko wata bishiya ta tsaya ko bishiya mai fulawoyi da rassa can yana nuna can yana bushewa haka duniya take birgima hankaka can ka ga fari can ka ga baki duniya rawar ƴan mata na gaba ya koma baya duniya kazamar budurwa nisan ta shike gyara ta duniya kwallon mangwaro kana cikin sha yake sufucewa ya fadi duniya gidan kashe aho ko kashe taro yayi zare haka duniya take duniya wuyar kaza wani yayi gabas wani yayi yamma wani yayi arewa ina za shi ko jini mu yawa ka to haka duniya take ya khatifat duniyat daniyata innaha sharqur rada wa qararatul akdari darul matama adhakat fi yawmiha abkat ghadan budan laha min dari wa idha adalla sahabuha lam yantaqi minha sajar لجهامه الغرار غاراتها لا تنقضي واسيرها لا يفتدى بجلائل الاخطار يا كاي مي نيمان دنيا قزنت الدنيا انها شرف الردى تركو ني نمتوا دنيا وقراره الاقدار كجدفيني غلبيني نقزنت دار متاما اضحكت في يومها duniya gida ne wanda in yauye maka dariya abka gadan gobe zai saka kuka in yau ya saka dariya to gobe zai saka kuka bu'dan laha min dari takaitan duniya da take gidan da baya saka dariyar da za ta dore gharatuha la tanqadi yakin da duniya ta farmakin da duniya take kawo ƴaƴanta baya karewa ana nan kudi kake nema sai ka samu kudin sai kuma a zare maka karfi da lafiyar cin kudin shikenan sai zama baka da test na abinci mai dadi sai ka ce sai dai a ka baka kudin kanwa shi zaka sha da rana ka sha da sati ka sha da dare wanda yake baka wanki kuma kana iya biyan sa kudin da zai ci nama mai dadi kai ko ya ce daga kai sai zo gale ko da ke ci zo gale ya fuka za ku da a kwantar mada hankali mu talakawa ko haka ba to shikenan sai zama baka cin kwai baka cin nama baka shan madara ko da ya kawo da ba sa cin kwai ba sa cin nama baka shan madara a'a ba za ka iya shan AC ba gashi an sassaka AC a cikin gidan gaba ɗaya amma ba za ka yi duniya ta kawo maka farmaki ke mutum ya je ya auro tsala tsalan ƴan mata amma ko ba yadda zai da su sai ya kalle su yana ci yana kallo duniya ce fa take haka shine garatu hala tanqabi wa asiruha la yuftada bi jala'il al-akhbari sannan in ta kama fursuna wallahi ba za a iya fansarsa da kudi ba komai yawan su ba za a iya wa idza adalla sahabuha idan kaga girgije ya hado na duniya to kaga da cewa ruwa ne zai sauka ka ji dadi lam yantaqi min hasadan li jahabi al-gharrani wato wannan cidar da tsawar da zaka dinga jin hadarin yana yi da rugi wallahi duk kishirwarka ba zai kosar da kai ba haka duniya take ba ta da tabbas yau gare ka gobe ga wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi tir da Allah waje da ita yace mali wani duniya ina ne ina duniya a lokaci yayi kuma bayani akan duniya ba zai kare ba wannan aya abi mubashinta fa asba hashiman tadruhu riya wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira Allah mai iko ne tsananin iko akan komai kuma zai iya kuntata wa kowa kuma ba a isa a yi komai ba kamar yadda ya kuntata wannan mai gona a lokacin da yake jiji da kansa yana ganin cewa ya wuce dumin tsira Allah madaukakin sarki ya yaye mana dukkan wani abu da yake damun mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koma zuwa gare shi Allah ya ba mu ikon fahimtar littafin Allah subhanahu wataala da ikon aiki da abin da muka fahimta Allah ya gafarta mana ya suturta mu Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatun mu waɗanda duk suke roƙon a yi musu addu'a Allah ka san su ka san buƙatun su Allah ka biya musu buƙatun su masu neman a roƙa musu Allah ya ba su ikon sauke nauyin ba su suka da ake musu Allah ka taimaka musu ka ba su ikon biyan abin da ake biyan su na ba din su na bashi wanda kuma haƙoƙin su suka makalkale a wani surare Allah ka gargaɗo ka fito musu da haƙoƙin su wanda suke da ƴaƴa fantararru Allah ya shirya musu wanda suke neman haihuwa Allah ya ba su Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka raba mu da sharri na rashin lafiya Allah ka raba mu da sharri na hasada Allah ka raba mu da sharri na talauci Allah ka raba mu da kunci na haya Allah ka raba mu da kunci na bashi Allah muna roƙonka ka yalwata zukatan mu ka yalwata arzikin mu Allah ka cika zukatan mu da sanka da san duk wani aiki da zai kusantar da mu zuwa gare ka da san manzon sallallahu alaihi wasallam da san yin biyayya ga sunnarsa da kuma kare addinin sa Allah ka fahimtar da mu addini ka ba mu ikon aiki da addini Allah ka suturta mu ka yafe mana zulubin mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين